بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مسو البركة بركة مدونة لوكتشي وأنا مسلاتشينا wato CBN Quarters da ke nan birnin tarayyar Najeriya a wannan dare wanda shine daren Litinin daidai da 1 ga watan Muharram shekarar Hijira ta 1446 kuma shine ranar 6 ga watan July 2024 Allah cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya kaddara haduwar mu a wannan wuri ba tare da wato ala ghairi maw'id ba tare da mun yi alƙawari ko mun tsara ba wa ma tasha'una illa in sha Allah muna fata Allah ya sa kai zama alkhairi babu shakka a duk inda musulmi suka hadu musamman a cikin daki daga cikin dakunan Allah madaukakin sarki masallaci to yana daga cikin functions ayyukan wannan wuri shine baya ga salloli da aka saba shine karantar da addinin musulunci da ambaton Allah da yi wa juna nasiha da tuna wa juna addinin Allah maɗaukakin sarki da yin wa'azi a kabin da shafi rayuwa da addini da makomanmu Allah Ubangiji ya samu dace waɗannan ‘yan uwa masu albarka suka ga dacewar mu zo don mu gaisa da ku kuma mu samu wata wato wani avenue wani yanayi da za mu yi wa junanmu nasiha ganin haka kamar da malam ya ambata mai gabatarwa babu da wani matashiya ko wani kanin labarai da zamu tashi akai sai dai kawai ayi hatsin bara ayi abin da ya sawwaka to ganin haka na tuna wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Ibn Majah ne rawaito shi a cikin sunan dinsa hadisi ne mashuhuri galibi duk mun san shi da dai yake akwai tattaunawa da malamai suka yi akan batun inganci ko rashin ingancin sa ba wannan ne abin da nake so na mana tsinkaye akai ba ina so ne mu lura da hadisin da kuma dacewar shi da rayuwar da muke ciki sannan sai mu yi wa kanmu nasiha dan ganin cewa mun gyara wasu abubuwa cikin abubuwan da muke rayuwa a cikin su na matsaloli wannan hadisi Abdullahi dan Umar رضي الله عنه وعن أبيه شيني روي توشي لك منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبونا النبي صلى الله عليه وسلم يفضل كان حديث شيني كتوا يا معشر المهاجرين يا كو تارن المهاجرون واتو يوم قوم منزل الله صلى الله عليه وسلم متانا مكة سكا تهو تاردشي سكا يكورا سكا داو مدينة كما ينا واري سدى مغانا duk da yake wannan wari ba ta nufin su kare abin ya shafa gashi mu ma muna cin boriyar karatun Annabi ya ce musu alaihi salatu wassalam idabtulitum khamsun idabtulitum bihinna Annabi ya ce akwai wasu abubuwa guda biyar idan Allah ya jarabce ku da waɗannan abubuwa guda biyar suka bayyana a cikin ku sai ya ce wa a'udhu billahi an tudrikuhunna ina neman Allah ya tsare ku ya ku waɗannan sahabbai nawa ina roƙon Allah ya tsare ku kada ku riski waɗannan matsalolin Allah ya karɓa wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a da ma'aiki yayi alaihi salatu wassalam sahabbai ba su riski waɗannan matsalolin ba wannan yana ƙara tabbatar da wato ba su ne target audience na wannan karatun ba mu na bayan su mu ne target amma su ne za su zama vehicle su za su zama wanda za su kai saƙo tunda sauran al'umma da za su biyo bayansu babu su a wajen ballantana a gaya musu saƙon kai tsaye saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma ƴan uwansa al'ummarsa sahabbansa ya gaya musu wannan saƙo amma saƙon gare mu yake nabi yace a'udhu billahi an tudrikuhunna. Na daya yace lam tadharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun fi man salafahu ko fi aslafihim. Abu na farko daga cikin musibin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace babu wata al'umma, babu wani generation na mutane waɗanda za su dinga yin alfasha kuma har su dinga bayyana ta ba sa koyewa. Nabi yace face cututtuka da annoba kala daban-daban ta yadu a cikin su waɗanda ba a san su ba a zamanin da suka gabata. Lafazin alfasha, al-fahishatu, yana ɗaukar ma'anar duk wani saɓon Allah. Amma a wannan hadithin abinda ake nufi da shi kamar da malamai suka ce shine saɓon Allah wanda ya shafi alaƙar jinsi, zina, maɗugu, luwa'i da ire-irensu, su ake ishara da al-fahisha. Wato wasu nau'o'i ne na zunubai waɗanda ɗabi'ar ɗan adam ma lafiyayye ba ta son su. Duk mutumin da yake da hankali, yake da tunani, da an ambaci abubuwa irin waɗannan zai ji cewa an ambaci mummunan abu, zai ji cewa tsiga jikin shi tana tashi. To su yake cewa alfahisha. To waɗannan laifuffuka idan suka bayyana a cikin al'umma a sakamakon haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kawo musu jarabawa ta cututtuka da annoba wanda ba a sani ba da. A wayi gari wasu cututtuka sun fito kala daban-daban wanda ba sa jin magani, cututtuka masu kisa, cututtuka wanda likitoci za su rasa kansu a yi ta gwaje-gwaje a rasa mai ke damun mutum. Sannan annoba ta ɓulla nan ta ɓulla can, annoba ta fari, annoba ta guguwa ko iska ko makamantansu ko wani cuta za ta shafi ɗan adam ko ƙasar da yake rayuwa a kai ko ruwan da yake sha ko dabbobi ko makamantansu. In muka lura da kyau za mu ga cewa wannan hadisi yana daga cikin ma'alimul nubuwa, wato abubuwan da suke tabbatar da nagartar annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar ya bada labarin wani abu sai kuma abin ya zo ya faru kamar yankan wuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan kunnenmu, yana tsoratar da mu akan cewa kada mu sake mu yadda irin waɗannan zunubin su yaɗu a cikin al'umma. Sannan kar mu sake mu yadda a matsayinmu na musulmi a dinga yayata waɗannan zunuban ana ganin su kamar ba komai ba, ko kuma har aka yi ga halasta su. Halastawa in the sense that za a wayi gari a ce masu yin irin waɗannan zunuban su ma ɗan adam ne kamar kowa, sexual orientation ɗinsu da yake deviant daga abin da aka sani, a bar su su yi abin da suke so, a ce ai zamani na demokaradiyya da ƴanci da sauransu. A wayi gari ana promoting waɗannan laifuffuka, a ba masu yin su lasisi na yin ɓarnar da suke so su yi, ko kafa wurare ko gidaje na yin irin wannan ɓarna, ko kuma har a kai ga ma recognizing ɗinsu a matsayin su ma couples ne kamar yadda ake wasu ƙasashe. Wannan yana cikin yaɗawa, ko kuma a samu wasu hanyoyi na promotion, wato na tallata waɗannan fasadi ɗin. To wannan abin kuma za mu ga cewa lokacin shi ya riga ya yi. A yanzu sanda muke rayuwa akwai wato abin nan, akwai rigima sosai akan masu goyon bayan irin wannan ɓarna, galibi ƙasashen Turawa ko al'ummomin da suke rayuwa a yammacin duniya da kuma international organizations suna goyon bayan ire-iren waɗannan ɓarna. A kwanan nan ma har wani rikici ya taso game da wai ko Najeriya ta so ta shiga ko ba ta shiga ba, Allah shi ne mafi sani. Almuhim, mu kalli yadda waɗannan ɓarnatako suka yaɗu a cikin mutane, har masu yin su ma ba sa jin kunya. A da can wanda yake yin irin wannan laifi to yana jin kunya, yana ɓoyewa, baya so a san yanayi, baya so ko da wasa a gane yanayi. Yanzu ku suna da ƙungiyoyi, suna da clubs, suna da associations waɗanda suke binding ɗinsu together, waɗanda suke ba su dama su yi operating a matsayin su ma wasu community ne. To wannan shi ya haifar da yaɗuwar wato cututtuka iri daban-daban a cikin mutane. kuma su cututtukan nan da waɗannan musibuna ainihin wato jarabawa ta annoba idan suka zo fa ba za su shafi waɗanda suke laifin su kare ba za su shafi sauran innocent mutane waɗanda ba su je ba su gani ba Allah yana cewa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku yi taka tsantsan ku ji tsoron wata irin fitina wacce ba za ta riski waɗanda suka yi laifin su kare ba a shekaru da suka wuce tun kamar shekaru 30 ko 40 cutuka irin AIDS suka bayyana bayan ga AIDS wanda ya zama annoba a cikin duniya ya zama abun tsoro yanzu ma wasu cutukan sun bayyana iri daban-daban waɗanda wasu ba a ma san su ba haka hatta masana kiwon lafiya da masu aiki a asibitoci da wuraren bincike na kiwon lafiya sun kasa gane waɗannan cututtuka ballantana a sanya za a yi a magance su to wannan sakamako ne na yaduwar mummunar ɗabi'a ta fasadi irin na luwaɗi da maɗugo da ire-irensu wanda suka bayyana a garuruwa da ƙasashen musulmai Allah ubangiji ka kare mu a na biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa walam tanqusul mikyala wal mizana illa walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinina washiddatil mauna wajawrul sultani alayhi subhanallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al ummata ba za su wayi gari suna tauye mudu ba suna tauye ma'auni da mudu face Allah ya kama su da wasu hukunce-hukunce menene hukunce-hukuncen bisinin da fari rashin albarkar ruwan sama rashin albarka abinci wa shiddatul mauna da kuncin rayuwa wa jawrul sultani alaihim da zaluncin shugabanni jama'a annabi don Allah wanne ne ba ma gari yanzu waɗannan muna dai mun dan san irin yadda tauye mudu ya wayi gari ya zama wani ya zama norm wato ba wai masu mudu literal mudu na kasuwa na auna siga da madara da doya kaɗai ne suke tauye mudu ba su ma suna yin irin nasu sannan sauran mutane kowa yana yin irin nashi ma'aikatan gwamnati suna yin irin nasu ƴan kasuwa masu aiki a private sector masu aiki a cikin gidaje mai gadi ka ɗauka a gidanka ko direba ko house help sai sun tauye mudu idan an yi da su su zo karfe 8 su tashi karfe 4 ba za su zo akan lokaci ba ba za su kuma bari lokaci ya kafa su tashi ba malaman makaranta da aka ce su zo su shiga aji karfe 8 su tashi karfe 2 ba za su shiga ba wani ma baya shiga ajin lecturori wani bai zuwa aji ya lecture duk wani yana cikin wato suwar yana cikin nau'o'in tauye mudu duk abinda aka yi alkawari da kai akan ga abin da za ka yi ga lokacin da aka bayar ko ga ma'aunin aikin ko ga kwantitin aikin da za ka yi shin a gona ne ka ɗauki ɗan kwadago laborer ne a site yake maka aiki kai ma'aikacin gwamnati ne a office ko shugaban wata hukuma ne ko wani director ne wanda kake da ma'aikata a ƙarƙashinka ko wanda suke subordinates ɗinka za ka ga duk mun yi tarayya a cikin wannan tauye mudu wani malamin yana cewa farkon tauye mudu a cikin al'ummar musulmi shine rashin zuwa sallah akan lokaci wanda a shari'ar musulunci sai an kira sallah a cikin sallar nan za a kira ka a ce hayya ala sala hayya ala sala ka taho zuwa ga sallah ka taho zuwa ga sallah hayya ala falah ka taho zuwa ga tsira ya kai musulmi duk da haka mutum zai ci gaba da sabgarsa ba zai taho ba sai an tada iqama wani sai an yi rabin sallah to wannan shine asalin fara tauye mudu a wajen musulmi in ya zama mudun ibadar da yake wa Allah ya tauye ya fiye mai sauki ya tauye mudun abin da ke a tsakanin shi da ƴan uwan shi mutane to da muka wayi gari tauye mudu ya zama mana ba ma laifi bane ba ma ganin shi ma a matsayin laifi idan an gayyace mu tarurruka ko an kira mu wani meeting ko za mu je office ko wajen aiki ko in mun cutar da waɗanda suka ba mu aiki ko in mu ƴan kasuwa mun tauye awan abin da ya kamata mu bayar duka ba ma jin guilty ba ma jin guilty conscious a cikin tunaninmu ba ma jin cewa mun yi laifi muna jin kawai normal ne ai haka ake yi dama wanda ma baya yin haka shi yake wa kallon wawa ko ba kauye ko bai sai da duniya ta sa gaba ba to Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da kuma yadda yake kamu ga bayinsa idan sun zalunci ƴan uwansu bayi Allah baya kyalewa Allah yana iya kyale laifin da shi akai masa ya yafe ya afuwa amma laifin da kai ma dan uwanka bawa to Allah ba zai yafe maka ba sai shi ba wannan yafe maka saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin abin da Allah zai kama bayinsa idan suna tare mudu shine sai ya kama su da fari fari shine ko dai a samu karancin ruwa abinda yake expecting na yawan ruwan sama sai ya gaza saboda haka sai amfanin gona ya kasa yin ingancin da ake bukata ko kuma a saukar da ruwan wanda quantity da ake expecting din ya kai amma sai Allah ya zare albarkarsa ko kuma a gama noman gabaki daya sai Allah madaukakin sarki ya aiko da kuma wata tsada a rasa ta inda ta taso kamar yadda muke gani yanzu abincin da gama garin mutum yake ci sai ya gagare shi masara da shinkafa da dankali da doya da wake da ire-iren waɗannan abin da talaka ya saba ci gama garin mutum yake iya ci a gidansa yanda ya gagare mutum ya gagare kusan kowa tsadar ta wuce abinda mutum zai iya tunani a rayuwarsa cewa za a iya yin haka shekarun baya wa zai iya tunanin yayi duk iya lissafinsa da sanin tattalin arziki da sanin future studies ɗinsa wa zai iya predicting cewa za a kai ga wannan tsadar babu sai dai shi Allah da ya san ilimin gaibu to wannan tasirin tauye mudu da muke ne a cikin al'ummarmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan kuma wa shiddatul mauna da kuncin rayuwa wahala a rayuwa talaka kuka mai wadata kuka wanda yake mulki yana kuka wanda ake mallakar sa yana kuka matasa kuka dattawa kuka maza haka mata haka babu wanda bai kuka yanzu a ƙasar nan kowa yana jin wahala ta rayuwar da ake ko da mutum yana da wadatar abinda zai siya da shi da iyalansa da wanda suke karkashin sa amma dai yana jin bishikil anfus yana jin cewa lallai ana kashe kuɗi idan dauki misalin petrol wannan da ake sanyawa motoci jibirin kuɗin da aka tsagwangwanta mishi ko mutane babu yadda suka iya a rayuwarsu dole sai sun siya they cannot do without it babu yadda za a yi ka rayu a gari irin Abuja ko Kaduna ko Lagos ko Port Harcourt ko ina ne kace kuma you don't need the mobility dole kana bukata rayuwarka ta tirsasa maka sai ka bukaci wato zirga-zirga ko da ba za ka yi tafiye-tafiye ka je nesa ba amma yanzu jibirin kuɗin da ake biya a shafitar ƴan uwa masu albarka sai ka ji kamar za a biya sadakin budurwa kuɗin da za ka sha fetur ka cika tankinka mai lita 70 sai a ce 60,000 80,000 abinda da ake cikawa a 12,000-13,000 shi ne ake maganar 70,000 da 60,000 wataƙila kuma duk sati sai ka sha wannan fetur ɗin jiba kuɗaɗen abubuwan da muke bukata na yau da kullum commodities da muke bukata tsakanin abinci da wutar lantarki da ruwan sha da sauran bukatunmu na yau da kullum wannan shine ma'unatul shiddatul ma'una kuncin rayuwa to kai da kake ma da hanyar da kake rayuwa kenan kake da kasuwanci kake da kyakkyawan albashi kake da abin nan investments kake shan wannan wahala to yana kuma ga sauran gama garin ƴan Najeriya wanda suke rayuwa a cikin ƙauyuka suke rayuwa a nesa da inda suke da opportunity ma da za su samu abin da za su wanda kuma su ma suna da bukata ta dole zuwa ga su ci su sha su yi numfashi su samu riskwanta wannan duka tasirin barnar da muke yi da kuma zaluncin shugabanni Nabi ya ce duka waɗannan sakamakon guda uku za su faru ne akan wancan laifin na tauye mudu yanzu dai magana zartin shugabanni bai bukatar wani comment abu ne da yake a fili cewa duk wannan wahalar da muke ciki su ba su san ma muna yi ba in fact ba sa ma iya sauraron korafinmu ba mu da wani medium da korafin zai kai gare su duk wahalar da ake yi wanda ake cewa shugabanni sawa'un na siyasa ne wanda aka zaba ko sauran shugabanni da suke rike da madafin iko a kasar wanda su suke deciding me za a yi ba za a yi ba ba su ma san ana yi ba usunsu ma ba sa rayuwa a kasar gara ma kunan da kuke Abuja kuna ma ganin su ko kun ma san su kuna sallah da su wuri daya halama a nan cikin mu ma akwai wani cikin su amma mu da muke zuwa daga ƙauyuka irin Zaria irin Kaduna ma san su ballantana ma kace za ga musu kukanka ko su ganka su tausaya maka baya cikin ma lissafin su kawai next election ya za a yi su manipulating din sa idan suna da sauran gurbi constitutionally su dawo in ba su da shi su saka waɗanda za su ci gaba da musu abin da suke so that's only that is their only agenda always duk abin da kaga suna yi to is tailored toward wannan agenda to wannan duka sakamakon aikin mu ne kisa Allah yake fada cikin Qur'ani yake cewa wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin 'azim Allah ya fara da cewa wailun malamai suka ce ko dai wani kuzazzabo a cikin wuta ko wani kuma dai menene wato dai mummunan alkaba'i ne da alkawari na azaba Allah yake ma masu tauye mutu amma kuma duk kullum muna karanta wannan sura kullum muna ji ana karanta ta sai mun kaman ba da mu ake ba irin magana Abu Huraira radiyallahu anhu sai na Abu Huraira randa ya fara zuwa Madina zai musulunta ya tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi yakin Khaibar su kuma sun iso Madina suka iso daidai ana sallar asubahi mutumin da aka bari kamar a ce acting imam kenan ko yana sallar asubahi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai karanta wannan sura wailul lil mutaffifin zuwa karshen ta Abu Huraira yana ji sai ya ce oh to wannan fa da suwana ai yace sai ya tuna wani mutum a garin su wanda yake sai da hatsi mai tauye mu yace wannan da su ake to haka kuma muke zai dan mun ga an karanta wannan ayin sai mu dauka wai ana yi da wasu mutane ne ba da mu ake ba ya kamata kowa as an individual sai mu tsaya mu yi kanmu karatun tanasu meye nake yi wanda bai dace ba a ina nake yin barna a ina nake taimakawa wajen ƙara lalata ƙasar nan bari in gyara koda kai kaɗai ka gyara mafi ƙaranci shine kai ka tsira a wajen Allah domin kuma da ma ranar alkiyama za a tambaye ka ne wala tusalluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ka akan nawa ne ba na kaza a tambaye ka idan kai ka gyara to an tun a nan duniya zaka ji natsuwa a zuciyarka zaka ji ka tsira ta fuskar wato jin damuwa domin wanda duk ya kauce daga tafarkin Allah ko yaya yake samun daɗin duniyar nan sai ya ji wani kunci kuma na rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya kau da kai daga ambaton Allah Allah ya ce za mu sa mishi rayuwa wata ke cikin kunci da damuwa ya gama samun ƙarfin tattalin arziki da influence na fada aji da duk hanyoyi da duk wani capacity da yake gani ya samu sai Allah ya jarabce shi da wata damuwa wani depression Allah ya jarabce shi da wani da mara jin magana ko wata mata mara kirki ko wani terminal disease ya rasa yadda zai da rayuwar shi mutane suna ganin ai shi ya more ya laitar na bisa ma uti ya qarun shi kuma yana cikin wani kunci wanda sai ya dinga fatan ina ma da a ce a shi duk abin da yake da shi a bashi lafiya ko a bashi kyakkyawar rayuwa ko a bashi wato dadin zama da iyali to Allah yake mutane irin wannan jarabawa kuma kamar yadda malamai suke cewa wannan fa idan kaga Allah ma yayi maka haka to alama ma Allah yana son ka da ka tsira ne ma shi yasa sai ya dinga nuna maka tun a nan duniya ga kurakuranka la Allah ka fada kuka gyara amma idan Allah bai ma son ka to sai ya maka fatana alaihim abwaaba kulli shay'in sai ya buɗa maka komai ka dinga ganin komai naka ya tafiya daidai alhali kuma kai baka yin abubuwa daidai to sai ya maka ƙarshe kamun farko da na ƙarshe wanda ba za ka kubuce ba inna allaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadahu lam yaflit minhu inna allaha la yumhiru lizzalim Allah yana daga ma azzalimi kafa ya kyale shi ta zaluncin sai ya zo gaba ɗaya in ya danke shi daga ƙarshe lam yaflit minhu ba zai tsira daga Allah ba Allah ka tsare mu saboda rashin ruwa ko rashin albarka abinci ko tsadarsa ko tsadar kayan rayuwa ko tashin farashi duka waɗannan sakamako ne na tauye mulin da muke abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yamna'u zakata amwalihim illa muli'ul qatar min as-sama' walaula al-baha'im lam yumtiru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda mutane suka daina bayar da zakka suna da duke da ta kai zakka amma ba za su fitar ba yace to a lokacin kuma sai Allah ya janye ruwan sama ba dan wato dabbobi wato tumaki da awaki da sauran dabbobin da muke rayuwa da su ba annabi ya ce da sai ai shekara gaba ɗaya ba ai ruwa ko kwaya ɗaya ba albarkacin dabbobi muke ci to yanzu kaga zaka a irin rayuwa irin tamu ai sai wanda ya ga dama ya ji tsoron Allah saboda babu wata hukuma da za ta ce ka biya ita hukuma abin da take so kawai ka biya tax in kana da company ka biya VAT ka je ka yi tax clearance amma me ka cire na ita ta an shaƙinta amma ba ruwanta da haƙƙin Allah ka ba da haƙƙin Allah kuma ka bar babu abin da ya dame ta amma haƙƙinta dole ka lissafa ka je ka biya a baka clearance in ba ka ba ta ƙara yarda ka yi wani kasuwanci ba kuma za su cire duk wannan abin da yake haƙƙoƙinsu wajen shige da fice wajen kasuwanci wajen kwangila wajen duk wani ciniki da aka yi sun cire nasu amma babu ruwansu da haƙƙin Allah a cikin dukiyoyin attajirai sai wanda ya ji tsoron Allah ya fitar dan yana jin tsoron Allah amma in ba haka ba babu wanda zai ce maka dole sai ka fitar a yayin da ko a ka'idar musulunci ya kamata a ce akwai hukuma wanda aikinta ne ta tattara zakka ta raba ma waɗanda suka cancanta kamar yadda ake da hukuma mai tattara haraji da hukuma mai regulating din aikin lauya da hukuma mai regulating din aikin likita da hukumar da take kaza kowane sector yana da hukumar da take kula da shi amma babu ruwan gwamnatocin kasashenmu da ainihin wato zakka ta hanyar cewa ko su jihohi a arewacin Najeriya waɗanda suke yin wannan ƙoƙarin nasu amma ko su ba su da mandate na tirsasawa mutane cewa sai sun bayar su ma suna zaune ne suna jira kawai sai wanda ya ga dama ya kawo fi sabilillahi mai kuɗin da yake jin tsoron Allah ya kawo to shi ne za su karɓa su raba yadda suke ganin ya dace su ma iya mandate ɗin suke ‘yan uwa masu albarka mu sani cewa zakka tana daga cikin rukunnan musulunci wato nauyinta kamar nauyin sallah ne a musulunci idan mutum yana da dukiya da ta kai zakka kuma specific dukiyoyin da shari'a ta ce a musu zakka wajibi ne a kansa ya dinga lissafinsa yana fitar da zakkan sawa kuɗi ne ko shanu da awaki da tumaki da raƙuma ko kuma kayan noma da gaskiyar ababen da malamai suke magana a kansu Allah ya gafarta mana abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aydihim sannan mutane ba za su dinga kare alƙawarin Allah da alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba alƙawarin Allah shine musulunci wato mutane su dinga sakaci da addinin musulunci su dinga sakaci da tauhidi da kadaita Allah su dinga ganin shirka ba komai bace su dinga zuwa gun bokaye su dinga yin abubuwa na barna da fajirci shine kare alƙawarin Allah kare alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ayi watsi da sunnarsa a daina mutunta addinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ba a dauke shi a bakin komai ba duk in al'umma ta kai ga irin wannan matakin sai Allah ya sa wasu abokan gaba daga wajen musulunci sun dirkaki musulmai sun takurawa rayuwar musulmai ciki da bai me kake gani yanzu yasa aka waye gari kafirai su suke da ta cewa a duniyar nan duk abin da suke so haka za a yi su suke tsara tattalin arziki su suke tsara kiwon lafiya su suke tsara ilimi su suke tsara alaƙar ƙasa da ƙasa duk yadda suke so a dama haka za a dama kuma haka za a sha kai hatta 'yan siyasan da ke mulki a ƙasashen Afirka da ire-irensu sai waɗanda turawan nan suka yi endosin su kaɗai za su iya kaiwa labari in ko ba su yi endosin ɗinka ba Allah ya ƙaddara ka kai labari ka zama mai mulki to za ka fuskanci maƙarƙashiya ba 'yar kaɗan ba daga gare su za su yi maka abin da ba a tsammani yanzu kafirai suna da 'yancin su dirkaki ƙasashen musulmai da yaƙi su dirkake su da cutarwa jibabin da suke Falastinu sun kaca-kaca da ƙasar kuma wanda ya sai magana iyakaci abin da za ka yi kawai shine ka zo gefe ka yi addu'a babu abin da za ka yi ƙasashen musulmai sawa'u na larabawa ko ba na larabawa ba ɗaiɗaiwansu ko a matsayinsu na ƙungiya sun kasa yin koda Allah wadarai da wannan ainihin al'amari wanda za ta yi tasiri sun kasa fitowa su ce ba su yadda ba. To me kawo haka? Saboda an waye gari an karya alƙawarin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka kuma a nan kasashen mu abin da yake faruwa kenan. Ba mu da katabus sai abin da suka ce. Ba mu da yanci da ake cewa an ba mu yancin kawai je kana yi kai. Dole duk abin da suke so shi za a ci gaba da yi a ƙasar. Sawa'un a harkar ilimi ne ko kiwon lafiya ko tattalin arziki ko siyasa ko noma ko menene sai abin da suka ce shi za a yi. Sannan suna kuma kwashi dukiyar da al'ummomi da arzikinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk sanda al'umma suka karya alƙawarin Allah to abinda Allah madauki sarki zai jarabce su da shi kenan. Abu na biyar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma lam tahkum a immatuhum bi kitabillah. Duk sanda aka wayi gari shugabannin musulmi ba sa aiki da alƙur'ani wa yatakhayyaru mimma anzalallahu. Ba sa zaɓen hukunce-hukuncensu daga cikin littafin Allah illa ja'alallahu ba'asahum bainahum. Face sai Allah ya dinga gwara kansu sai ya zama babu haɗin kai babu girmama juna tsakanin shugabannin musulmi. Sai dai gani-gani sai maƙarƙashiya sai kwashe ƙafar juna sai hassada ma juna kullun rigima tsakanin masu mulki da masu mulki tsakanin ƴan adawa da masu mulki tsakanin ƴan haka kullun cikin rigima har rigimar ta mantar da su daga asalin mandate ɗinsu. Ya zama cewa wannan rigimar ita ce priority a tsakankaninsu. To me kawo haka? Saboda ba a aiki da littafin Allah wajen hukunci. An ajiye littafin Allah gefe guda hukunce-hukuncensa ba a aiki da su. Sai dai a mataki na individuals wanda ya ga dama zai aiki da shi amma babu wata wato a doka ta Allah wadda aka ɗauka a matsayin doka da za a yi aiki da ita ko kuma wadda aka goyi bayan cewa a yi aiki da ita. A duka munan muna da ai masaniya akan shekarun baya kamar fiye da shekara 21 zuwa 22 lokacin da wasu jihohi suka ce za su yi shari'ar musulunci irin rigimar da aka yi a ƙasar nan. Da ba shari'ar ba wai cikakken shari'a ba ce. Za su yi ɗan abin da ya sawwaka ne. Amma haka aka dinga rigima waɗanda ma babu ruwansu ba musulmi ba ne su ba ƴan jihohin arewa ba ne su amma suka dinga ta da ƙayar baya. In fact a wasu wuraren kamar mu a Kaduna sai da aka yi ma irin communal crisis sai da aka yi kashe-kashe a garin Kaduna aka sa dokar ta ɓaci aka hana kowa yawo na tsawon lokaci. Kuma dole aka yi suspending wannan bill ɗin saboda wasu ba su yadda ba yi duk da mun ce mu musulmi ne kuma musulmai za a yi mawa. Haka ƙasashen Turawa suka sa baki a cikin wannan ainihin wato rigingimu. Abu ya zama wasa gaske ya zama sai dai tarihi kawai. Ba wani gwamna ma da yake ƙara maganar abin. Babu ma wani tunanin ko a ce bara ɗan farfaɗo da ko da wani percentage ne wani significant percentage babu wanda yake wannan tunanin. Saboda haka rashin aiki da littafin Allah a cikin al'umma yana jawo Allah ya sanya gaba tsakankanin manyansu sai ƙasa ta lalace sai al'amura su rikici. Waɗannan abubuwan wasunsu za mu ji su cewa sun yi nauyi ko sun fi ƙarfinmu a matakin da muke na gamagarin 'yan ƙasa domin galibin sun shafi masu faɗa a jini. Amma akwai abin da mu ma za mu iya yi. Saboda abin da ake so da mutum ya ji wa'azi ya duba ya ga menene abin da zai iya yi. Domin dama umarnin shi ne fattaqullaha masata'tu. Ku ji tsoron Allah iya iyawarku. Umarnin shi ne annabi yana cewa ma amartukum bihi fa atu minhu masata'tu. Abinda na umarce ku ku aikata abinda za ku iya. Wato sai in duba ni a matakina abinda zan iya aiki da shi na alqur'ani. Abinda zan iya karewa na haƙƙin amanar aikin da aka ɗaura mini. Abinda zan iya karewa na hana yaɗuwar ɓarna ko da within immediate family ina ne. To kar na sake na kasa yin wannan. Idan na kasa yin abin da zan iya shi ne Allah zai kama ni, Allah zai kama mu da laifin cewa ai za mu iya amma mun ƙi. Amma laifin da shafi al'umma gabaki ɗaya idan kai ba shugaban al'umman ne wanda kake da ƙarfin mulki a kansu ba Allah ba zai kama ka as an individual da wannan laifin ba. Sai dai duka uƙuban da Allah zai mana ta wannan damuwa da ƙuncin da muka shiga da kuma faruwa na rigigimin wannan kuma ya shafi kowa kamar yadda na faɗa mana in muka lura duka Allah ya yi sakamako ga waɗannan laifukan a duniya ne saboda me ne saboda Allah madaukakin sarki yana son mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan muka yi kuskure sai Allah ya kawo mana wata jarabawa dan mu gane mun yi kuskure dan mu gyara Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Ibnu Majah yana cewa shi mutum Allah yakan jarabce shi da wani bala'i li dhanbin asabahu saboda wani zinubi da yayi saboda ya dawo cikin ya fada ku lalle ya tako idan masa faifu min ash-shaytan tadhakkaru fa idahum mubsirun lalle wadanda suke jin tsoron Allah da zaran shedan ya shafe su da wani barnashi sai su maza su dawo cikin hayyacin su sai aga sun dawo sun hankalta to Allah madaukakin sarki yakan yi mana irin wannan jarabawa yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin cewa ba zai halakar da mu irin yadda ya halakar da Adawa da Samudawa da ire-iren su ba tare da cewa dukkanin laifukan da ake yi a wannan zaman nan kamar yadda malamai suke faɗa yanzu ana yin su wato laifi kwaya daya da wata al'umma ta yi aka halakar da ita mu kuma muna yin na duka al'ummomin wasu sun yi tauye gudu an halakar da su wasu sun yi luwadi an halakar da su wasu sun zagi Allah an halakar da su wasu sun yi kaza to mu kuma duka irin waɗannan laifukan sai zama gaba daya ana yin su a cikin al'umman nan me yasa Allah ya kyale mu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ubangiji madaukakin sarki ki cewa kar a halakan mai da al'ummarsa irin darkake wanda aka yi musamman dawa da adawa Allah ya ce na karba maka wannan ya saki roƙon manzo Allah ya saki roƙon Allah madaukakin sarki ce to Allah ina roƙonka kuma kar ka ba al'ummata su dinga rigima tsakankanin su gaba tsakankanin su da fitintunu Allah ya ce wannan kan ba maka alƙawari ba saboda hanya ce daga cikin hanyoyin da Allah yake bi dan ya dawo da mu cikin hayyacin mu san cewa wato mun zane daga hanya majejiciya saboda haka abin da yake akan mu ƴan uwa masu albarka shine mu tashi tsaye wajen ganin cewa mun gyara alakar mu da Allah ubangiji madaukakin sarki mun gyara alakar mu ta hanyar sabunta imanin mu ko da yaushe da kuma dagewa wajen aikata ayyukan da Allah ya daura mana na ibadoji sallah azumi zakka ambaton Allah biyayyar iyaye kyautatawa makwabta taimakon gajiyayyu da sauran ayyukan da Allah ya daura mana sawa'un ibada ce kai tsaye da muke masa ko ko ibada ce da muke ta hanyar kyautata ma ainihin wato bayin sa sannan kuma mu tashi tsaye wajen tuba da neman gafara Allah daga zunuban mu domin istighfari da tuba suna sa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana musibin da muke ciki sannan kuma daga cikin wurin da Allah ya ba su nasibin da za su yi wa'azi su tunatar da mu wajibi ne su ma su tashi tsaye su yi ta wa'azi ana gaya mutane cewa ga fa abinda shari'ar Allah ta faɗa ga abinda ke cikin literatures na musulunci game da irin wannan situation din wato irin wannan hadisan da ayoyi ire-iren su a yi ta fito da su da mutanen mu Allah madaukakin sarki ya kuwace mana cewa har yanzu muna da zuciya mai karban gaskiya galibin mu muna jira a gaya mana ne samu gyara wajibi ne akan malamai su tashi su ta aiki wajen karantarwa domin a gyara sitin wannan al'umma don mu samu mu kai ga tsira ɗan uwana musulmi a kan da cika ku da dogon surutu a Laraba suna cewa mafi alkhairin zance shine wanda yake kaɗan kuma ya yi fa'ida Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu gabaki ɗaya Allah kuma ya sa taron nan da muka yi a nan Allah ya haɗa mu a cikin rahamarsa da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama godiya ga ƴan uwa da suka ba mu wannan dama don haɗuwa da ku Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya kuma da kowa inda ya fito lafiya wa sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah